Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa, sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Yau rana Asabar 25 ga watan Yuni na shekarar 2022. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfila Hashim Gumel. Dakarun Ukraine na janyewa da gabashin birnin Severodonetsk bayan shafin makonni ana kai hare-haren bababbai da kuma fada da sojojin Rasha akan tituna, a cewar gwamnan yankin. Gwamnan Luhansk Sahi Haidai ya ce tana dakarun sojin da ke Severodonetsk sun karɓi umarnin komawa wasu wurare. Wani shugaban sojojin Ukraine na yankin ya ƙara da cewa bai dace a ci gaba da rike Severodonetsk ba, yayin da nasarar da Rasha ke samu ta haddasa fargaba cewa za a iya katse birnin da ke waye. Ci gaban da Rasha ta samu ya kawo Kremlin dab da karbe ikon lardin Luhansk, ɗaya daga cikin manufofin yakin Rasha. A ɗaya bangaren kuma, shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya yaba da matakin da tarayyar Turai ta ɗauka na baiwa ƙasarsa a matsayin 'yar takara a jiya Juma'a, wani muhimmin mataki na shiga ƙungiyar. An kuma baiwa Moldova matsayin 'yar takara shiga ƙungiyar ita ma. Jami'an tarayyar Turai sun bayyana matakin da matsayin mai tarihi, amma sun yi gargaɗin cewa dole ne ƙasashen biyu su yi sauye-sauye masu tsauri kafin su zama cikakkun mambobi. A cikin wani saƙon haɗin gwiwa da aka watsa ta kafar talabijin ga al'ummar ƙasar ta Ukraine, shugaba Zelensky da firaminista da kakakin majalisar dokokin ƙasar sun kwatanta matakin na ƙungiyar tarayyar Turai da sauran lokuta na tarihin Ukraine. Ya kuma ce tsarin ba za a taɓa sauya shi ba. Kakakin majalisar dokokin Ukraine Ruslan Stefanchuk ya kira matakin a matsayin wani saƙo na siyasa mai ƙarfi. Ya ce za a ji ta bakin sojoji a cikin ramuka da dukkan iyalan da aka tilasta wa tserewa ƙasashen waje, da ma duk wanda ya taimaka wajen kawo nasarar kusa, in ji shi. Labaran duniya na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakatare janar sun majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres ya faɗa taron ƙasa da ƙasa kan samar da abinci a jiya Juma'a cewa duniya na fuskantar haƙiƙanin haɗarin faɗawa yunwa a wannan shekara, kuma shekara 2023 na iya zama mafi muni. Yaƙin da ake yi a Ukraine ya ƙara dagula matsalolin da ake fama da su tsawon shekaru, da sauyin yanayi da kuma cutar coronavirus da har yanzu ba a murmure ba, in ji Guterres ta saƙon bidiyo ga taron ministocin tsaron abinci na duniya a Berlin. Ya ce tashin farashin man fetur da taki na matuƙar shafin manoman duniya. Ya shafi dukkan kayan amfanin gona da aka noma, game da shinkafa da masara, wanda ke shafa biliyoyin mutane a faɗin Asiya da Afirka da ma Amurka, in ji Guterres. Ya ci gaba da cewa batun rashin abinci na wannan shekara na iya zama ƙarancin abinci a duniya a shekara mai zuwa. Daga ƙarshe, kotun ƙolin Amurka ta soke dokar kundin tsarin mulki ta zubar da ciki a Amurka, inda ta bar ta ga jihohi su yanke shawarar ko za su amince da tsarin da aka kafa a faɗin ƙasar tsawon shekaru 50. Kundin tsarin mulkin ƙasar bai yi magana zubar da ciki ba, kuma babu irin wannan haƙi da wani tanadi na kundin tsarin mulki da ya ba shi kariya, in ji mai shari'a Samuel Alito a ra'ayinsa mafi rinjaye tare da wasu alƙalai huɗu masu ra'ayin mazan jiya. Suka ce lokaci ya yi za mu bi kundin tsarin mulki kuma a mayar da batun zubar da ciki ga wakilan da aka zaɓa. Hukuncin na jiya Juma'a ya zo ne ƙasa da watanni biyu bayan da aka fallasa wani daftarin matakin farko na shawarar Alito a wani shafin yaɗa labarai, wanda ya haddasa zanga-zangar masu fafutukar kare zubar da ciki a faɗin ƙasar. Yayin da soke hukuncin da babbar kotu ta yanke a shekarar 1973 kan shari'ar da aka fi sani da Roe versus Wade, da kuma wata shari'a ta daban mai suna Planned Parenthood versus Casey.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin Tubalin Tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na Tubalin Tsaro, wanda a yau za mu leƙa jamhuriyar Niger domin jin halin da ake ciki a cibiyar gyaran hali na tubabbun mayakan Boko Haram da suka yi saranda kuma suka miƙa wuya. A dai ranar 28 ga watan Satumban shekara ta 2017 ne hukumomin jamhuriyar Niger suka fara kira ga mayakan Boko Haram na ganin sun ajiye makamansu tare kuma da miƙa wuya ga hukumomi domin samun wata kulawa ta musamman a cibiyar gyaran hali da hukumomin suka tanadar a garin Gudumariya da ke cikin jihar Difa. A yanzu haka gwamnatin Niger tare da wasu abokan hulɗarta ciki har da ƙasar Amurka sun buɗe wata sabuwar cibiyar gyara hali a garin Hamdalaye da ke cikin jihar Talabere domin karɓar 'yan ta'addan jihar da suka amince su miƙa wuya. A baya-bayan nan dai an sallami tubabbun 'yan Boko Haram ɗin daga wannan cibiya na gyaran hali kuma an taimaka musu domin fara sana'a da kuma ayyukan hannu. Amma a yanzu hukumomin jihar ta Difa sun ƙullo da wani sabon tsari na taimakawa tubabbun 'yan Boko Haram ɗin, wanda maimakon a taimaka musu da kayayyakin aiki kawai, a halin yanzu ana tallafa musu ne da wasu kuɗaɗe na musamman da suka kai jaka 550 na sefa, wato kimanin naira 530, domin su yi amfani da su wurin gudanar da duk sana'ar da suka ga dama. Tambayar a nan shi ne, ta yaya tubabbun 'yan Boko Haram ɗin ke gudanar da rayuwarsu a cikin al'umma bayan an sallame su daga wannan cibiya na gyaran hali? Domin jin halin da ake ciki, sai ku gyara zama domin jin rahoton da wakilinmu a jihar ta Difa, Abubakar Isa, ya shirya mana. Alonguburo, bismillah.
A dai ranar 28 ga watan Desamba na shekarar 2017 ne hukumomin jamhuriyar Niger suka fara sa kira ga mayakan Boko Haram na ganin sun ajiye makamansu tare kuma da miƙa wuya ga hukumomin kasar domin samu wata kulawa ta musamman a cibiyar jara halinka da hukumomi na Niger suka kafa a garin Gudumariya da ke cikin jihar Difa. Kawo yanzu dai tubabbun 'yan Boko Haram 500 ne suka miƙa wuya, suka kuma kammala samun horo kan darussan rayuwa da kuma ayyukan hannu a wannan cibiyar. Muhammadu Bulama mamba ne a komiti na musamman da hukumomin Niger suka kafa domin karbar tubabbun 'yan Boko Haram din.
Wannan mutane 'yan uwanmu ko yayu mukanninmu wanda Allah ya jarabce su da wannan abu, sun suka ta yi abun sun gani bai kamata ba, sun kawo kansu kenan da farko gwamnati ne zai amshe su kuma zai kai su inda kankin da aka yi za su musu formation ki kuma duka kowa aikin da shi ya so shi ne zai karanta musu ko aikin walda ne ko na wani ayyuka dai aikin da su suka sa kansu kenan. Daga can sun kare suka kawo mu tarbiyyarsu za mu kai su wajen uwaye danginsu kenan, za mu gaya musu wannan dan uwanmu ne, yan uwanmu ne, Allah ne ya jarabce su kuma gashi nan kuma sun yi tunani sun koma ai hakuri da su zamna kamar yanda komai ba su yi ba, na da haka nan ne su zama guri mutum da yene kuma su ma da kansu abinda za mu gaya musu su saki jikinsu abinda Allah ka wannan Allah ne ya jarabce su sun je kuma sun yi lissafi sun komo su saki jikinsu mu yi aiki muna tare da su kuma wannan abubuwan nan da mu za mu yi shi ne kada abin da za mu yi tsakanin yaran nan da uwayensu.
To yaya tubabbun 'yan Boko Haram din ke gudanar da rayuwarsu a cikin al'umma bayan sallamarsu daga wannan cibiyar gyara halinka? Malam Kyari-Kyari na ɗaya daga cikin tubabbun 'yan Boko Haram din.
Alhamdulillah, tun da muka zo gashi nan dai mu je muna ta yi a jama'a godiya ga gwamnati da Allah gabaki da Allah sa da mu dace kawai. Nan gaba ya kamata da ma gwamnati ya sa mana hannu ya taimake mu, in ba haka ba akwai matsala.
Matsala da menene?
Ka san wani ba su da jira, yawanci a jira mutane a zaune suke kuma abin sani ma babu, ba iya wani hanya noman kudi so. Wani noma su ba, tunda ko an iya ma ba abin da za a je a yi, in ba da kudi ba ba a noman kudi, shi ya sa ne muna neman tallafi amma har yanzu sun cale mu shiru
A baya dai bayan an sallami tsubabbin 'yan Boko Haram din daga wannan cibiyar, ana taimaka musu da kayayyakin ayyukan hannu da suka koya a cibiyar. To amma a yanzu hukumomin jihar Difa sun bullo da wani sabon tsari na taimakawa tsubabbin 'yan Boko Haram din, wanda maimakon a taimaka musu da kayayyakin aiki kadai, a yanzu ana tallafa musu ne da wasu kudade da suka kai dika 550 na sefa ko naira 530 domin su yi amfani da su wajen gudanar da sana'ar da suka ga dama. Abba Gana, wakil Malam Gana, daya daga mambobin kwamitin da ke kula da karbar tubabun 'yan Boko Haram, ya yi mana karin bayani kan wannan sabon tsarin kamar haka.
Yanzu dai kudi ne ake basu, amma mutum zai je ya bude shagon shi na kasuwa ne, amma menene dai a gaban nan dai mutum ba zai ce mana ba, ba a basu abin da basu tambaya ba. Kenan an basu abin da sun tambaya, kuma a jimilce kudi ne. Wannan kudi dai kowane ne ina tsammani in kai lutai ya isa jari a mutum mai cin gaba, ku tahi ku yi kasuwancinku. Duk wanda yana cin gaba tana yiwa wasu partner ma, tana yiwa gwamnati ma ya taya su. Amma mutum a je a bashi babu ya je kashe ya zamna, gobe ma wancan ba zai bashi ba, zai taimaka mashi. Don ku dan shi mu muna samani ne akan concern da mun basu, su ma a yanda ya shiga kansu ina samani. In wasu ba su yi ba ma dai wasu za su yi wani abun a zo a gani.
To yaya al'ummar jihar Difa ke kallon tubabbin 'yan Boko Haram din da a yanzu za su cudanya da su? Ga ra'ayin wasu daga cikinsu.
Sunana Malama Maryama. Gaskiya mun shi daɗi da wannan fasaha da gwamnati ya kiraye 'yan Boko Haram, wato tubabbu, su dawo gida. Saboda mu ma uwaye muna shin daɗi sosai, saboda yaro in ya gyaru namu ne, duk in sun lalace namu ne. A matsayinmu na uwaye mata, muna kira ga gwamnati ya kira ya samu a cikin wannan tahiya ta kira 'yan Boko Haram su dawo su tuba. Muna bada goyon baya kuma muna fatan alheri ga hukumomi.
Shi rikici wannan bakin bindiga bai iya kare sashi. Kenan dole ne in ba da sulhu ba da su da kansu mai da kansu gida, tunda 'yan uwanmu ne, kannunmu ne, yayunmu ne. Kenan ba yanda za ka yi hannunka ya ribe kayan ka yada. Kenan saboda shi ni gaskiya ina murna, kuma wanda suke can kira na zan musu su mai su koma gida. Mu ba za mu amshe su da hannu biyu, ban makamace su ba, sai kafin su ma a kowanne suka zo suna yanzu ta muke tare, har kuma kai tankokinmu tare da su. Kenan saboda shi kiran zan yi ma shugaban matasa su kula ma kansu, su dawo mu zamna tare mu gina kasanmu.
Su ma dai kungiyoyin kwararren hula na jihar Difa sun yaba da wannan matakin na gwamnatin Niger ya fiyewa 'yan Boko Haram din da suka mika wuya, domin Hausawa na cewa idan hannu ya rube sai mai shi. Mara Muhammadu, mai fashin bakin al'amuran yau da kullum ne a jihar Difa.
Daidai ne gwamnati ta nemi yaran ta ƙiyanta, tunda alhaki yana kanta da farin ma da tabari ya lalace. Amma tunda ya riga ya lalace, kuma ta dawo ta ce tana son ɗanta su dawo, za a yahi musu. Daidai ne kamar abun da farin ana cincirin don zuwa mutum 50, mutum 10, mutum 30 da sauran suke zuwa, har group na fari da aka fudda wuri mutum 200 da wani abu aka fudda. Kenan wana nuna cewa da farin mutane sun fito, kuma abu ya yi kyau na fito. Amma daga baya sai abun aka samu cikas mutum ɗaya biyu, har wani lokaci sai ka ji mutum bai zo ba, sai ai wata da watanni mutum bai fito ba. To kenan da farin tsarin ya yi kyau, amma daga baya muna ganin tsarin ya ɗauki wani salon da bai kamata ba. Kenan muna kira ga gwamnati ne ta sake tsari, ta yi yanda za a sauƙaƙa ma yaran nan su fito, yanda dai a cikin sauƙi za su fito. Kenan a sake tsari, ko a koma irin na da, ko a gyara tafiyan da yake, don saboda mutane su ƙara fitowa, tunda har yanzu akwai dubunne a ciki. Amma kuma ka gani bai wuce ɗaya biyu ba suke zuwa, ya jima ko goma ba su zo ba a kai ɗaya. Kenan dan shi yasa muke kira a sa kowa da kowa a ciki, 'yan farar hula, 'yan kungiyoyin makiyaya, manoma, masu garin nan, duka a sa su a ciki, a dama da su, a sa su gaba, don saboda a samu a fiddo su. Amma bisa tafiyan kuma wani hamzari bai gudu ba gudu ba, saboda kasan 'yan fari sun dan sha wahala. Tunda bus cikin dalilan da ya saka yanzu zawwa ya rage, 'yan harin da suka zo sun dan sha wahala. Kamar misali sun jima a gidan kankin na Gudumariya, sun jima a can waɗansu shekara biyu uku har huɗu ma, akwai wanda ya sun jima. Kenan kuma akwai dalili kuma na biyu, akwai irin kayayyakin aiki da aka basu bai ishe su ba, bai sa ba suka je suka kama ayyukansu. Irin wannan wahalhalun da na 'yan fari suka sha, dan shi yasa kuma ba yanzu ba a samu irin masu yawa suna fitowa.
A nasa bangare, Dr. Kakachari Bukar malami a jami'ar Difa bayan yayaba game da yadda hukumomin jihar Difa ke kulawa da tubabun ƴan Boko Haram din. Ya kuma ce akwai bukatar jara.
To, jaran da za a ce za a kawo in an ba su kaya a SUV, a duba gwamnati ya koma ya jojoya ya duba ya kalle su abubuwan da ake ba su sai da suke ko aiki suke sauran in an ba su abubuwan da kayan aikin da ake ba su sai da suke kuma su zo su zamna haka a ce ba su da aiki ba su da aiki ne abin da muke so gwamnati dai su koma in dai wanga sauran sun tomo wanga mashinan nasu in ya fadi fan ma dai a jara musu kuma a kara musu in sun gan suna wanga.
A nata bangaren gwamnatin Niger na ci gaba da sa kira ga mayakan na Boko Haram da ma sauran kungiyoyin ta'adda yan kasar Niger na ganin sun mika wuya domin samun kulawa ta musamman. Ahmadu Adamu Sule shine ministan cikin gidan Niger.
Da muka gani suna so zaman lahiya sun hara bari wannan aiki na terrorism sai muka ce ya kamata mu shirya mu samu wurin da ya kamata in sun yarda sun zo sai a rike su nan wajen a koya musu wasu abubuwa na rayuwa don su gane abin nasu wannan aikin da suke ciki ba aikin cirfi bane.
A yanzu gwamnatin Niger tare da wasu abakanan huldarta ciki har da kasar Amerika sun bude wata sabuwar cibiyar gyara halinka a garin Hamdullahi da ke cikin jihar Tillabéri domin karbar 'yan ta'addar jihar da suka amince suka mika wuya.
Masu sauraro duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin wakilinmu da ke Difa a Niger, Abubakar Isa da kuma Solomon Abo wanda ya daidaita mana sauti. Sai kuma sashin Hausa na muryar Amurka. Sunana Hassan Maina kaina da na shirya na gabatar ke sallama da ku. Ku kasance lafiya.
To a gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shiri na Daɗan Gari, shirin da yake da haɗin gwiwa da gidan rediyo nagarta muryar haɗakan jama'a da kuma sashin Hausa na muryar Amurka da ke birnin Washington DC. Yau ina tare da tarihin wani gari, garin kuma shi ne garin Faraƙwai. Da farko zan so in ji sunan sarki da kanshi.
Sunana Muhammad Labran, ni ne sarkin Faraƙwai da ke kan gado a halin yanzu.
Mai girma sarki, za mu so mu ji tarihin yadda garin Faraƙwai ya kafu daga bakin ka tun da ku ne manya yanzu.
Garin Faraƙwai gari ne mai tsohon tarihi, don akwai abin da ke nuna alaman gari tsohon gari ne a Faraƙwai, shine ko ganuwa. Don Faraƙwai a yadda muka sami tarihi ya riga garin makwautanmu Kafuwa, shine makwautan kuwa su ne zangon Aya da Yalwa. Do Faraƙwai ya riga su Kafuwa.
Wasu mutane suka fara kafa garin Faraƙwai domin kowane gari akwai gakajance, wasu Fulani ne, wasu a ce Bare-bari ne, wasu a ce kaza, wasu a ce kaza. Wasu ainihin irin mutane suka zo suka fara kafa garin Faraƙwai?
Alhamdulillahi, kabilan da ta fara kafa Faraƙwai ita ce kabilar Bagi. To bisa ga halayya, su Bagi idan suka zauna a wuri suka ga kuma jama'a sun matso su, sukan ƙaura ne su ƙara gaba, wanda abin da ya faru kenan da Bagin da suka fara sarautar Faraƙwai, wanda bayan su to sai kabilar Jaba da ke Kwai. Lalle sun zauna a Faraƙwai kuma sun yi sarautar Faraƙwai har mutum uku a cikin kabilar Jaba. akwai sarki na farko shine Andruman, sai na biyu Agagi, sai na ukun su sarki Jatau, wanda shi sarki Jatau din nan su ne suka yi aura daga farakwai zuwa kwai. Dan a yanzu haka in ka je kwai Jaba area, da akwai inda sarki Jatau da ya kaura daga farakwai ya zauna a nan, ana ce ma wurin kurmin Jatau.
To mun kimani shekaru nawa kenan?
Gaskiya shekarun da yawa, dan muna bayani ne akan abin da ya kai ma shekaru 290 zuwa 300. Bayan ma wannan kaura ne da suka yi, ni na dan kiyasta daga lokacin da kakana sarki Umar Aliyu ya hau gado.
Girman sarki, ina garin ya samu suna farakwai, kuma wani dalili ya sa aka ba garin suna farakwai? Watakila za mu samu wani labarin daga gare ka.
Akwai lokacin sarki Jatau, shi Allah ya yi shi mutum ne mai son kiwon tsuntsaye na gida kaman kaji. To sai ya kasance yana zaune, sai akwai kwaro-kwaro a cikin kajin da yake kiwo. To ya sa hadimin shi ya je duba me ke faruwa wajen kajin nan. To sai shi hadimin nashi ya dawo mai da labarin fara kwai. Daga nan ne garin ya dauko asalin sunansa fara kwai.
Shi wato aiki cewa shi wanda ya samu da garin fara kwai shi mai kiwo ne, wato makiyayi ne kenan?
Mai sha'awan kiwon kaji ne kwarai da gaske.
Daga lokacin da ka taso kasan gidanku ko kakanka ya sarauta, da ko da wani da wani suka sarauta, wani lokaci ne ainihin ma ya ce Hausa Fulani suka fara sarautan gari, tunda ka ba mu tarihin baya?
Yawa, to Hausa Fulani kabilan da na fito cikinsu kenan su ne Fulani. Su sun karɓi sarautar farakwai ne a 1888, wanda shine shekarun da sarki Umar dan Aliyu kakana kenan yayi akan gadan sarauta. Dan ya bar sarauta koko in ce ya koma ga Ubangiji a 1930. Daga shi sai sarki babban ɗansa Muhammadu Mustapha ya hau gado, ya dai shekaru 37 ne akan gadan sarauta. Yawa, daga shi shine sai mahaifina wanda ya kama daga shekaran da wanshi ya rasu zuwa shekara ta 2004. Ainihin waɗanda suka yi a gidan Fulani mutum uku, duk da ƙanina wanda shi Allah ya ƙaddara ya riga yin sarautar.
Yanzu ma iya cewa farakwai Fulani ne zalla, ko kuwa da wasu ƙabila za mu so mu jirga bakin?
Ai, ba Fulani ne kaɗai ba, akwai ƙabilu da dama, amma waɗanda suka sarauci garin ƙabilu huɗu ne, daga Bagi, Jaba, Bare-bare, to sai kuma mu Fulani wanda muka karɓa daga Bare-bare.
Kowane gari za ka tarar da suna da sana'a, duk da cika ce sarkin da fara kafa garin a mai sha'awar kiwo ne, amma yanzu wani sana'a ne al'ummar farakwai suke alfahari da ita a matsayin sana'a?
Jama'an farakwai suna da sana'o'i kaman uku: akwai noma da kuma kiwo, sai kuma saƙa irin wanda aka san Bahaushe da shi. don har yanzu akwai unguwar da ake mata lakabi da sana'ar saka, ana cewa unguwar masaka.
Amma wani sana'a yanzu dai mutanen suka fi ta, aka fi sanin su da ita.
Yanzu an fi sanin su da noma saboda ci gaban zamani, jama'a an yawaita, da dama sun koyi sana'o'in hannu kamar su gini da sauransu.
Ita garin Farakwai tasowa na nasan tana alfahari da noman doya. To ya labarin yake yanzu?
To har ga Allah wannan yana nan har yanzu ba a bari ba, dan ka san abin da aka saba da shi yana da wuya a bar shi London.
Wasu garuruwa ne suke karkashin masarautar Farakwai?
A garuruwan da aka kirkiro su ne akwai Tudun Kaya, akwai Zigina, akwai Tiritawa.
Duk a kasar Zazzau ne ko kuwa a wajen kasar Zazzau?
Ai, duk kalan waɗannan garuruwa da ka ji na ambata maka duk an kirkiro su ne daga Farakwai ta kasar Zazzau. Cikin karamar hukumar mu ta Igari.
Girma sarki, a gidan rediyo na karta da haɗin gwiwa da muryar Amurka, tana godiya da ka ba mu lokacinka domin muka samu kaɗan daga cikin tarihin garin Farakwai, wanda ba shi kenan ba mun da iya samu abin da muka samu.
To alhamdulillah, ni ma ina godiya a gare ku.
To masu aure, da haka za mu ja labulan shirin a madadin sarkin Farakwai Muhammad Labaran, wanda ya ba mu taƙaitaccen tarihin garin Farakwai, sai kuma gidan rediyon muryar Amurka da ke Washington DC, gundumar Columbia, da ya kawo muku shirin da haɗin gwiwar gidan rediyo na garka muryar haɗa kan jama'a da ke Kaduna. Nasiru Yakubu Binne da ke muku fatan alkhairi, mu kasance lafiya.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com, domin sauraron shirye-shiryen mu. Kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wuni lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.